إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan gidan talabijin mai albarka na Sunna TV domin ci gaba da gudanar karatun da muka soma ko shirin da muka soma na tarbiyatul aulad ma'ana tarbiyar yara a musulunci wannan shine darasi kenan na goma a cikin jerin giyan karatutukan da muka gabatar idan ba amanta ba a satin da ya gabata mun soma bayani akan ta'awidu al-auladu al-adab wal-akhlaq at-tayyiba na mun soma bayanin koyar da yara dabi'u da kuma ladabba wanda suke nagari da malam mai wannan littafi mai albarka na tarbiyatul auladi fi da'il kitabi was sunna ya kulla babi na musamman يسمي ماسا تعبيده بعض الآداب والأخلاق الطيبة كوية ديارة سابا مسودة لدب بكار نبيو النسكي ماسكيو منا أتنوان نمبابي منكاو عند ماليكي تيوا فأويده آداب الأكل دهكا كسابا ما يارنك دلدب نتن أبنتي والنوم دلدب نكوانا والسلام دلدب نسلم والأخذ باليمين da doka da dama wal ata'u biha da bayar da abu wani abu da dama wa hamdullahi da godiyar Allah idan atasa idan ya atishiwa wa tasmit al atish da kuma cewa yarhamukallah ga wanda ya atishiwa amma da sharadi in yace alhamdulillah wa kadalika khulqu sirqi wal amana haka kuma koyar da yaro dabi'a ta gaskiya da amana sai ya kawo hadisi na Umar bin Abi Salama yace an Umar bin Abi Salama qala kuntu gulaman fi hijrin nabiy sallallahu alaihi wasallam kuntu gulaman fi hijrin nabiy sallallahu alaihi wasallam na kasance yaro a dakin manzon Allah tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala tabbata a gare sa shi Amr bin Salama dan Ummu Salama ne matar manzon Allah mun san da cewa Ummu Salama maza Allah ya aure ta bayan rasuwar mijinta don saboda ya kula da marayu da mijin ya bari to dai daga cikin diyan nata ne da yake kana da yake karami yana tare da ita a daki kenan kamar agolani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yace wa kanat yadi tatishu fi sahafa sai wata ran muna cin abinci sai hannuna ya kasance yana yawo a cikin kwano ana a cikin tire wanda suke cin abinci فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زع الله سيلا دامين جاء الله سكار تبتع رجال شيئت من يا غلام يا كيارو سمي الله كي بسم الله وكل بيمينك سننك تدى دامنك وكل مما يليك كمك تي أظن ديكي أقبنك قال يتي فما زالت تلك طعمتي يتي بنغشب وننشيني تشن أبنتنا تلوك سنما زع الله من بغنا wannan hadisin me yake nuna muna yana nuna mana cewa ashe yana daga cikin ladabi na koyar da yaro cin abinci yanda ya dace a addini shine ma'aifi ya zanci tare da ɗansa ma'aifa su zanci tare da ɗiyansu yaro ba zai taɓa koyon yanda ake cin abinci ba koyo wanda ya dace sai in kuna ci tare da shi ko kuma kuna zamna yana ci kina a lokacin ne za a gane kuskuren da yake a gyara masa domin yaro in yana karami magana kawai ba ta masa sai an sasa ya aikata sasa ya aikata ke shi zai dawama akan yin haka kuma ga manzo Allah ya koyar da mu suna cin abinci da yaro yace masa bismillah sai nuna mana da binci abinci a koya ma yaro yayi bismillah farko yace a gaban sa kuma yace da dama kada a bar kuma yaro yana ci daddahi ma'ana yana jingina da wani abu duka wannan baya daga cikin ladabi ladabin cin abinci ma inda dama a zan hada yara wuri guda suna cin abinci akwai fa'ida sosai yara in gida guda su zan cin abinci a lokaci guda a wuri guda wannan yana sa zukatan su haɗu wuri guda yana sa kuma su so junan su amma kasancewa za a ci abinci wancan ya doka wancan ya diba daburin wannan da wannan wannan ya ci ko bai ci ba wannan shi zai sa bayan sun tashi duk wanda ya samu ta kan shi yake amma da ana ci a tare kenan ya saba suna ci a tare kenan ko daga baya Allah ya bashi arziki zai kokari ya samar ma dan uwansa da wani abu wannan shine kenan kuma ya zo abinki da suna a hadisi wasu daga cikin sahabbai sun kawo ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa ya rasulullah inna na'kulu at-ta'ama wa la nashba muna cin abinci ba ma koshi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai yiwa daban-daban kuke ci yace idan kuna so abincin ku yayi albarka ku ci a wuri guda kuma ku sanya ku yi bismillah yubarak lakum fi ku yi bismillah za a sanya muku albarka a cikin abincin naku da kusuku suka yi haka ko Allah madaukakin sarki ya sa musu albarka a cikin abincin su kinan wannan shine sai abin da ya shahi ladubba na kwana ladubba na kwana su ma yana da kyau a yaro ya zangani iyaye ku kuna yi dan da dama ayi arwalla babu dama kamin yaro ya kwanta a daga hannu a karanta ko kuma a sa shi ya karanta addu'a ta kwana sannan a bashi umurni ya kwanta a bangare na dama wannan shine kenan da kuma kakkabe shi hida duka yana daga cikin ladabi na mai yake da suna na kwana na gaba shine ladabi na sallama kuma sallama mun san da cewa Allah ya koyar da mu ladabi na sallama da kansa kafin ka shiga ana so ka ba da izini ka nemi izini assalamu alaikum wa rahmatullah a adkhul in shigo kenan yaro ko da an koya masa sallama kada a ce mishi daga ya sallama ka shiga a in kai sallama ka tsaya sai an baka izini sannan ka shigo kuma ita sallama akwai wani lokaci ana yin ta ma'ana akwai mutane ko ba mutane dukkanin wuri in yayi za ka shiga ana so kai sallaba domin idan ba mutane akwai mala'iku da in kai mala'iku za su karba maka in mala'iku suna amsa sallama sai kenan wajen abin da ya shahi atushewa shi ma koya ma yaro da yayi atushewa yace alhamdulillah domin yawan yaro ya saba da kalima ta alhamdulillah yana sa Allah ya sa ma rayuwar shi albarka duk abin da ya samu ya zamanto da albarka wannan shine kenan sai a gaba malike cewa wa yunaffaru min al-akhlaqi ar-radi'a kuma ayi kokari a korar masa da dabi'u wanda suke mummuna kalkadibi kaman ƙarya wal ananiya da kusan kai shine al ananiya kasance kai kanka kake so baka son kowa wal ghira da kuma kishi min ikwanihi da ɗan uwansa ma'ana ya kasance yana kishi yana haushi domin kishi shi yake kawo mafi yawanci suke kawo hasada kuma hasada ba ta daga cikin ɗabi'u na ƙwarai wanda idan mutum ya bude bakan shi kowa ta hasada to tabbasa ba zai ci gaba shi ma hasadi a kodayo shi baya ci gaba sai dai wanda yake hasadan ya ci gaba kinan wannan ɗabi'u da malam ya zano guda uku kusan ɗabi'u ne wanda suka zamanto kaman al'adar yara zaka samu yaro karami da ƙarya zaka samu yaro karami da rewa duk abin da ya samu babu ruwan shi da ƴan uwan shi zaka samu yaro da hasada dan me yasa wani yake da ni bani da to irin wannan ɗabi'un yana da kyau a zan me yake da suna a zan korar ma yaro su kada a bar shi ya tasirantu da su wannan shine kenan sai a gaba ne yake cewa wa mimma yajibu ala alwalidayni tahdhiru at-tifl min alharam ya daga cikin abin da yake wajibi ga iyaye jan kunnuwan yaro daga cin haram kama hadhara an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ja kunnuwan al-hasan jikansa al-hasan min al-akl min as-sadaqa game da cin sadaka li'annahu min ahli al-bayt domin shi al-hasan daga cikin ahlul bait ne ma'ana iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam was-sadaqatu la tahillu lahum su kuma sadaka ba ta halitta a gare su wannan yana daga cikin khususiyati ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da iyalan manzon Allah suka keɓanta da su baya halitta su ci sadaka idan aka ce sadaka dukkanin abin da ya shahi wani abu da mutum zai bada ta zakka ko abin da ya kama da haka sai dai akwai banbanci tsakanin al-hadiyya da as-sadaqa al-hadiyya ita ake ce ma kyauta to kuma sadaka ita kuma daban take to mafi yawanci hadiyya ana bada ta ne don girmama ita kuma sadaka kana bada ne don saboda kankaran lahi wannan shine kenan sai malai kawo hadisi ce an abi hurairah radiyallahu anhu daga Abu Huraira Allah ya dade shi kala yace akada al-Hasan bin Ali radiyallahu anhu tamratan al-Hasan dan Ali ya doki dan dabino min tamari sadaqa daga ayyan dabino na sadaka faja'alaha fi fihi sai ya sanya ta a cikin bakin sa fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace kakh kakh ma'ana kakka kamar irin abun nan da ake ma yara sama an taso yaro ya sa wani abu baki kamar ya sa wani dutsi baki ana so ya dushi a ce kakka kakka to shine ma'anan kakh 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 irmi biha ijiwa da wannan abun irmi biha ijiwa da ita amma alimta anna la na'kulu sadaqa shin kai baka san da cewa mun ba macin sadaka muga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar shi ba ya ci wannan yin sai ne koyar da mu shi idan aka ga yaro zai ci haram zai ci abinda bai dace ba ayi kokari a hana sa tun yana karami domin kyale sakin ya ci gaba da wannan kishi ya sa bayan ya girma ba zai damu ba abinda ya samu haram ne ko halal ne wannan yana daga cikin abinda ya sa su iyalan manzo Allah ba su sadaka shine kasancewar hadisi imam manzo Allah ya ga illa sai ki ta li annaha awsakhun nas domin ita sadaka da zakka kaman daudar mutane ke domin ita sadaka da zakka dukkanin su kaman kankara ne lai huka da mutun zai yi a cikin dukiyar sa lokacin da kai sadaka kaman kana kankarar laihin da kai ne a cikin mi a cikin me yake da suna a cikin kasuwancin ko a cikin sana'ar ko a wajen neman ka da dukiya isa wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a kasuwa a cikin dandazon jama'a cikin dandazon ɗan kasuwa sai ya daga murya sai ya ce inna tujjara yub'athuna yawm al-qiyamati fujjaran manzo Allah ya ce musu ɗan kasuwa za a tayar da su ranar tashi al-qiyama fajirai sai ya ce illa man barra wa sadaqa illa man barra wa sadaqa sai wanda yi da'a yayi kuma gaskiya a cikin kasuwancin nasa da ƙarshe kuma sai karace musu kasuwanci abu ne wanda rantsarantsa na ƙarya yake shiga a ciki sai ce to ku yi kokari ku rage wannan zunubin da yin sadaka wallahi shahid annahu kun ga sai manzo Allah ya umurce su da ni da yawaita yin sadaka domin yawan sadaka yana kankare zunubai idan muka lura haka kuma lokacin da manzo Allah ya mamata wa'azi a ranar idi yake ce musu uritun nar fa idza kana akthar ahliha nisa an nuna min wuta sai naga mafi yawan ƴan wutar mata ne sai suka ce ya manzo Allah dan me yasa li anna kunna takfurna al-ashir wa takfurna al-la'na kuna kahurcewa mazajin ku sannan kuma kuna yawan la'anta sai manzo Allah ya ce musu ku yawaita sadaka dan sadaka za ta iya tarage muku wannan laihukan ma'ana muhallu shahadi ita sadaka dauda ce to sai kasance shi kuma iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sarkake su kinan ba sa cin sadaka a gaba malaki cewa an abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu daga abdullah dan mas'ud Allah ya dade shi annahu ra'a ibnan lahu ya ga wani dana sa alaihi qamisun min haririn yana sanye da riga ta hariri فشقه سيصاغي ونن حريركين وقال يتي انما هذا للنساء ونن اي تماتا تي الحرير شيني سوا وسو كاياني ده مزو الله يا حرمتا ما معناه المسلمينتي aka haramta ma maza su sasu sai mata mata su ya halatta su harir su sasu amma maza baya halatta su sasu sai da larura masa معناه sai da wata larura wanda take ba makawa sai an yi haka kun ga anan ya ganshi da kaya wanda ba su halatta ba sai ya tsage kayan ya hana mishi sasu ina fal wajibu ala al walidain da haka abin da yake wajibi ga iyaye man'i tifli min al haram shine su hana yaro haramun to ana ya yaro aikata haram wa huwa in kana marfu'an anhu al qalam shi yaro ko da yake ko an dauke masa al qalami fa innahu idha atada al haram to lalle shi idan ya saba da haram fi shigarihi a yarintarsa allafahu fi kibarihi to zai ci gaba da yin sa a girman sa wa sa'abun alaihi at-takhallus minhu kuma sai ya zamanto da wahala ya iya rabuwa da wannan dabi'un da ya saba idan malamin yana nuna muna wai kada mu ce shi yaro a shi yaro ba a rubuta mishi zunubi ba a rubuta mishi lada kenan mu kyale sa ko yayi laifi ai babu bazai tasiri akan sa ba a ce yace a abadan wannan ba dan ya zo hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke rufi alqalamu an salatin an dauke abun rubutu daga mutane guda uku daga cikin su me yake da suna al-ghulam ko al-waladu hatta yablugh yaro har sai ya balaga to yace duk da wannan ko da yake ba a rubuta ma yaro zunubi to munin abun shine in ya saba da wannan dabi'un wanda ba su halatta ba tun yana yaro to zai ci gaba da yin su a girman sa kuma idan ya girba yana yi to abun zai mishi wahala sosai ya bari zaka gani malami makaratun addini amma zaka gani yana yi maka magana yayi ƙarya zaka ga malami mai karatun addini yana da ilimi amma zai iya danhwara dan me yasa dan ya saba tun yana karami na danhwara ya saba tun yana karami na ƙarya kinan sai abun ya zama to me ya zama to a dabi'an sa dan me yasa dan saboda tun yana yarinta yana yi ashe kenan dole sai iyaye me yake da suna sai iyaye an kula a Hausa ke cewa ice tun yana dan karami ake tankwasa sa kinan a kula ma yara da wannan dabi'un da suke tun suna kanana a hana su dan kada su saba da yin su maliki cewa wa ala al-ummi ta'widul binti ala al-haya kuma yana dole ga uwa ta saba ma yarta da dabi'a ta kumiya kumiya abu ce mai muhimmanci ga diya mace kumiya kamar ado ne ga mace a duk lokacin da aka samu mace ba ta da kumiya to kawan babu abin da yake ta muni adon mace mafi girma shine kumiya to shine yace dole uwa ta saba ma yarta ta kumiya wal bu'du an ar-rijal al-ajanib ta saba mata kuma da nisantar zama a cikin maza wanda suke ba muharramanta ba zama a cikin maza wanda suke ba muharramanta ba wa lubs al-malabith as-satira ta saba mata da sanya kaya wanda suke rihi al-aurarta wal bu'du an al-malabis al-qasira da nisantar kaya wanda suke gajeru allati tuliya biha kathirun min al-muslimin wanda aka jarabci da yawa daga cikin musulmai da su ma'ana malam anan kamar yana nuna muna hanyoyin da uwa za ta bi ta koyar da yarta dabi'a ta kumiya hanya ta farko shine a kaman a saba mata da nisantar zama a cikin maza hatta ma ayyun uwanta a saba mata da nisantar zama a cikin maza domin so da yawa zaka ga yana ta tashi ba ta da abokan ba maza ba dan me yasa tun yarintar ta da mazan ta taso to kada ta saba da mi da zama a cikin maza musamman kuma wanda suke ba muharramanta ba da kuma kallon maza duk yana daga cikin alama ta rashin kumiya ka ga mace ta kura ma namiji ido tana kallon shi baya daga cikin kumiya mace mai kumiya ba ta yin haka nan na gaba kuma shine a kula mata da sanya kaya wanda za su tutta jikinta har kasa gaba dai wannan shi zai sa ta tashi mita tashi da wannan kumiya bayan ta girma tana kumiyar a ce ta hota babu hijabi domin rishin kumiya ne zai sa kaga yarinya ta samu datsin kaya ta sa kaya bayan ta a waje ko kuma kobrinta a waje ko abin da ya kama da haka domin ba ta saba da mi ba da kumiya ta rihe jiki kuma duk lokacin da yarinya ta tashi da siffa ta hita tsirara babu sutura ta addini to tabbas ta kama hanyar tabewa ta kama hanyar halaka a zo a hadisi wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sinfani min ahli an-nar lam arahuma akwai nau'in mutane guda biyu ɗan wuta wanda ban gansu ba ma'ana a zamani na babu su daga ciki sai manzo Allah yace nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat wasu matayi wanda suke suna sanye da kaya amma sai dai kaman zindir suke ma'ana kayan suna bin mi suna bin jikin su shine yarinya da za ta sa kaya matsatsi wanda su hiddo siffar jikinta ko kuma wanda za ta sa kaya wanda suke sarra ana ganin jikinta suna sanye da kaya amma kuma ka ba su da kaya sai manzo Allah ya ce karkatattu ne kuma suna karkatarwa ma'ana duk wanda ya kalle su sun karkatar da shi kenan sunayen su shine duk namijin da ya kalle su to za a rubuta musu zunubi da musun sa namijin yayi zina domin me yake da suna yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya rubuta ma kowace gaba rabanta nazina sai ce fazina al-aynu an-nazar zinata idanu shine gani kenan wannan yarinya tana sa maza da yawa suna zina da ita to irin su ne manzo Allah yace il'anuhunna fa innahunna mal'unat, irin wannan matan kula an je su domin su la'anannu ne. Wannan shine kenan. Idan yana da kyau uwa ta saba ma yarta ta sanya kaya tufafi na gari, wani dan uwa yake bani labarin wata yarinya da aka hito za a ji lokacin an koma makarantar boko, san mafi yawanci an saba idan za a koma makarantar boko yara suna cin ado da sauransu, hatta masu sa hijabi a wannan ranar za ka ga ba a sa hijabi, kai ka ce sa hijabi a wannan ranar ba dole bane. Ita wata yarinya za su je boko, abokanta gaba dai sun sa kaya wanda suke ma'ana sun sa kaya babu wa bi hijabi. Akai da wannan yarinyar karama hawa da take bata wuce shekara 7 ba, shekara 9. Akai yarinyar ta hudu hijabi ta dai dan kwali yarinyar ta kiya. Dan me yasa? Dan saboda iyayenta sun saba mata da koda yaushe da mi da cikin sutura ta take. To wannan shine kenan. Amana ce sai mun kula da wannan. A takeice dai uwa, wannan babin gaba dai mallan yana muna bayanin cewa yana daga cikin haƙin yara mu koya musu ɗabi'u. Idan aka ce kuma ɗabi'u kalimatun jami'atun fi kulli ma huwa hasanun, idan aka ce ɗabi'u kalima ce wadda ta kumshi dukkanin abin da yake da kyau. Malamai suka ce al-akhlaq hiya kaful adha wa bazlun nadha wa talaqatul wajh, abin da ake ma kyakkyawan ɗabi'u shine kamewa daga cutarwa da yalwatar da alkhairi da kuma sakan ma mutane huska. Kenan idan muka tashi gayin misalai na ɗabi'u sai mu ce as-sidq shine ɗabi'a ta gaskiya, a koya ma yaro ɗabi'a ta gaskiya, duk abin da zai faɗi ya faɗi gaskiya. Wannan ɗabi'ar tana amfanin yaro sosai. Ya zo a tarihin ɗaya daga cikin magabata, wasu malamai suna dangata tarihin da mai ke da suna al-imam namanta sunan malamin, lokacin zai je a wajen karatu ne, lokacin zai tahiya sai aka ba shi guzuri na kuɗin da za su isassa na cin abincinsa na shekaru, kuɗi masu yawa a cikin shaka. Yana ƙarami lokacin bai kai ga yana sabon balaga da yaro saurayi. Ma'aifiyar ta ce masa duk inda ka je ka faɗi gaskiya, kada ka yi zake ka yi ƙarya, ko ina ka tahi ka yi gaskiya. Ya ce to ya ji insha Allah, kuma ya yi mata alƙawari duk inda zai kai zai faɗi gaskiya. Suna a cikin tahiya, a cikin tahiya sai ƴan daba suka tare su, suna tare da waɗanda suke tahiyyar, da ƴan daba suka tare su ya ce a bincike yaran nan gaba ɗayansu, a bincike mutanen nan gaba ɗayansu. Aka zo ana bincike da aka kawo gare shi, in suka zo kawai bincike ne suke ba su tambaye ka, shi da aka kawo gare shi sai suka ce kai wannan yaran shi mima ke gare shi, sai suka ce masa kai mai a cikin jakan nan taka, sai ce musu kuɗi ne a ciki, ya ce kuɗi har nawa, ya faɗa musu ukiya kaza, ce ta gaske, ya ce eh madam da gaske nake yi. Suka jawo suka ce kai mu je, suka je da su a wajen shugaban nasu. Suka zo a wajen shugaban nasu ya ce ka ce kuɗi ke gare ka har nawa, ya ce kaza, ya ce hiddo su mu gani, ya hiddo su ya kilga gaban su ya zube, ya ce me yasa baka ɓoye baka tsoron amshe maka kuɗin? Ya ce to kun tambaye ne, ni kuma na yi wa ma'aifiyata alƙawari akan cewa zan faɗi gaskiya a ko'ina na kasance, to dalilin wannan ne na faɗa muku gaskiya, ina tsoron in saba alƙawarin gaskiya. A wannan lokacin sai wannan mutumin shugaban nasu ya sadda kai, hawaye suka zubo masa, ya ce ku ji wannan yaron, wai ma'aifiyarsa ce yake tsoron ya saba alƙawarinta, to ina mu da muke saba ma Allah alƙawari, na mun ɗauki alƙawarin za mu yi masa biyayya, amma ga shi muna ta'addanci. Wannan maganar ita ta yi dalilin shiriwar wannan mutumin, suka ba shi dukiyar shi, suka saka su a kan hanya, suka rake su don kada wasu ƴan daba a gaba su tare su. Ga anan gaskiya mai ta jawo musu, gaskiya ta jawo musu mi, ta jawo musu mai kira suna ɗaukaka, sun samu lada kuma sun samu amfanin wannan kila. Koya ma yaro faɗin gaskiya. Na gaba shi ne al'amana, koya ma yaro amana, ya kasance mai amana. Sannan a koya ma yaro al-muraqaba, ana sa ma yaro a cikin kansa a koda shi cewa Allah yana ganin sa, a sama yaro tsoron Allah yadda inda ake samu tsoron wasu abubuwa shine ma'anar al-muraqaba. A lokacin Umar bin Khattab an yi wata mata, wataran Umar yana yawo, akwai wata mata wadda take sayar da nono, diyar take sayar da mata nono. To Umar yana a cikin dare yana tahiya, sai ya ji da asuba, sai ya ji wata mata tana hira da diyarta, tana ce mata ke dibi ruwa ki zuba ma nonon nan kamin safiya ta waye ya game. Sai uwar sai yarinya ta ce ma'aifiyata, kin san da cewa Amirul Mu'minin ba Umar ya hana sayar da, ya hana zuba ma nono ruwa? Sai ta ce ai Umar baya gani na, inna Umar la yarana, Umar baya ganin mu. Sai wannan yarin ta ce in kana Umar la yarana fa inna rabba Umar yarana. Yace ai ya umma aifiya, idan Umar baya ganin mu ma'aifin, idan Umar baya ganin mu to ai ubangijin Umar yana ganin mu, shine wa, shine Allah madaukakin sarki. Umar yana jin wannan maganar da ya koma a gida, yace aje a binciko masa wannan gidan. Da aka je aka binciko masa gidan, yazo da kansa a wajen neman, yana so wannan yarinyar da ya ji magana ta mai tsoron Allah, mai tunanin cewa Allah yana ganin ta, yana so ta kasance surukarsa, ma'ana yana neman mata, yana neman aurenta ga ɗansa. Haka kuma ya aura ma ɗansa ita, shine mai kira suna Asim. Kenan ɗan shi Asim shi ya auri wannan yarinyar, gani gaskiya ta jawo mata mai, ta ja mata ɗaukaka. Akwai ma yaro ɗabi'a ta adamu tajassus, kada ya kasance mai binciken ƙwaƙwaf, ya ƙoƙarin ɗoko magana wa'innan, ya kai ma wa'innan binciken, sai ya san me mutane suke yi. Wannan shi ma baya da, yana da kina daga cikin abin da ya kamata a ce an koya ma yaro ya ɗabi'antu da shi. Yana daga cikin abin da ya kamata a koya ma yaro shine ar-rahma, a koya ma yaro tausayi, ya kasance mai tausayin mutane, ya kasance mai tausayin dabbobi, ya kasance mai tausayin 'yan uwansa. Daga cikin hanyar da za a bi a koya ma yaro tausayi shine a rika ba shi labarin magabata na yadda suke tausayi. Idan muka ɗauki misali na Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani yaro, wani bakawi ya zo ya hutsari a masallaci, sahabbai suka zaburar masa suna da niyyar su bige sa. Manzo Allah ya ce da'uhu ku kyale sai ya kare, sai da ya kare Manzo Allah bai bige sa ba, bai masa tsawa ba. Ya ce inna hadhihi al-masajid la yasluhu fiha shay'un min hadha, wannan masallacin ne, wannan irin abun bai dace, abinda ake ita ce sallah da kaza da kaza. A wannan lokacin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa nasiha, bai tsangwame sa ba. Dalilin jin dadin wannan maganar yace Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan ghayrana, yace ya Allah ka gafarta min ni da Muhammad, ka shikan mu ni da Muhammad banda kowa, ma'ana su wancan da suka so su bige ni su ka ɗebe musu albarka. To kun gani miki suna tausayi da aka yi, ya sa ya gane nasihar da aka masa, kuma sannan ta amfane sa. Yaro ya kasance mai tausayi. Haka kuma ana iya ba yaro labarin Umar bin Abdul Aziz, ɗaya daga cikin khalifofi na daula ta Umawiyya. Wata ran ya biya a masallaci, sai cikin bai sani ba, sai ya taka kahor wani mutum da yake kwance, mutumin nan yana zabura. Sai ya ce a a'ma anta, kai makaho ne, baka gani da zaka taka ni? Shi bai san da cewa ba khalifa ne. Sai shi khalifa sai ya ce masa a'a, ni ba makaho bane. Can sai hadawan nasu suka zabura, su je su da niyyar su dudduki wannan mutumin. Ka san sarki an ce masa makaho, kai mahaukaci ne, baka gani? Ka san hadawa dole su zabura. Sun zabura su je su kai ma wannan duka, sai ya kyale shi, ce ta'a da'uhu da'uhu, ku kyale sa. Sa'ala ni amma fa qultu la, ya tambayin ni makaho ne, nace a'a, to me wani abu kuma? Kun gani wannan rahama ce, da a ce irin sarakan mu ne na yanzu, ai ka gani me yake da suna, sai an kuntata masa sosai. To wannan shine kenan koya ma yaro rahama, tausayin 'yan uwansa. Yana da kyau a koya ma yaro at-ta'awun, yana koya ma yaro taimako, taimaka ma danginsa, ya taimaka ma manya, taimaka ma 'yan uwansa da suke a tare da shi tun yana karami, a koya masa. Hanyar da za a bi wajen koya ma yaro taimakawa shine a rinsa shi ayyuka na gida. Uwa tana aiki, ta kirawo ita ta kama mata. Ɗa yana aiki, uba yana aiki, kirawo ɗansa ya kama masa gida. Ba son yaro bane ka bar shi a zaune a gida, kai kana aiki, shi yana can zaune. ko ke kina aiki ita na cin zaure tana kalle kalle kuma a ce komi yar aiki za ta yi sa su su ma su yi su saba da wannan shi zai sa in sun tashi za su iya su taimaka muku amma ba su saba taimaka muku ba tun a yanzu shi za su taimaka muku yasa me yake da suna wanda daga cikin masu hikima lokacin mutuwar sa ta zo yana da yara samari sai ce musu yana so koya musu darasi yace musu ku je kowa ya nemo icce guda guda suka je suka nemo icce suka kawo sai ya game wa daure wannan itacen guri guda sai yace ku kare min wannan itacen ya ba kowa daga gabaɗin suka kasa kare wannan itacen sai ya bude itacen yace to yanzu ku kakkare kowa sai ya doka ya kakkare yace musu to wannan shine mi wannan shine taimako da haɗin kai yace kun gani itacen nan da kuka kawo a lokaci guda cikin dan kankanin lokaci ku je kuka tattaro su da a ce guda daga cikin ku ne ya tayi nemo su da har yanzu bai zo ba har yanzu bai samu su ba sai ya sha wahala kamin ya samu su amma da yake kun taimaka ma juna sai kuka samu su da mi kuka samu su da sauri yace haka kuma lokacin da nace ku kare su wannan itacen kun kasa kare su dan saboda suna a tare suna taimaka ma junan su domin lokacin da haɗa su kamar suna taimaka ma junan su suna kar su a haɗe sai sa kuka kasa kare su amma lokacin da suka rarrabu ba ruwan wani da wani ba a taimaka ma wani sai kuka iya kuka kalle su ma'ana a koya ma yaro taimako na gaba yana daga cikin hanya ta koya ma yaro taimako shine misali an tai a masallaci ma'aifi ya zika ba yaro yan kuɗi ya ce je ka sa a cikin sanduki na sadaka je ka ba wancan sadaka abin da ya kamata haka wannan shi zai sa yaro ya tashi baya da riwa a koya ma yaro ɗabi'a ta haƙuri ta wace hanya ta hanyar yana son wani abu sai a hana mishi shi yasa malaman tarbiyya suke cewa baya daga cikin hikima a ce yaro duk lokacin da ya nemi abu za a bashi duk abin da yake zuwa lokacin da nema kai tsaye za a mishi a'a wata ran ya nema akwai kin a hana mishi dan saboda ya saba da haƙuri iri shine yaro ya saba kullun ya tashi ma'aifa za ta bashi kaza duk kullun ya tashi za ta bashi kaza wata ran ta ce ba ta da sai ya ce bai yarda ba iri shine zai kai ga yaro ya zagi ma'aifiyarsa dan ba ta mishi kaza ba ko kuma ya kai ga yaro ya kashe ma'aifinsa dan bai mishi kaza ba ya saba mishi dan me zai ce ba zai mishi ba sai an saba ma yaro komai arzikin ka yana da kyau yaro wata ran a dan kuntata mishi ya koyi ɗabi'a ta haƙuri akwai tele yana son ya kalli film kaza sai a hana mishi kallon ta dan saboda yami a koya ma yaro haƙuri a wajen bautar Allah madaukakin sarki sallar asuba lokacin sanyi akwai wahala akwai kaza amma a tana shi a dagi ya tai sai ya tai to haka ne zai tashi zai saba ko ya girma zai ci gaba da mi zai ci gaba da wannan sallar wani mai hikima yake cewa wa yansha'u nashi'ul fityanu fina ala ma kana awwadahu abuhu wa ma dana alfata bihijan walakin yu'allimuhu tadayyunu aqrabuhu yake cewa kowani yaro yana tashi ne da yanda ma'aifinsa ya koyar da shi idan kaga yaro na kula da addini to daga danginsa ma'aifinsa suka koya masa addini ba wai hankalin sai ya sake koyo ba ana kina sai an koya ma yara musamman kamin su kai mataki na balaga a wannan lokacin ne koyarwa yake da amfani da sun balaga to abinda suka tashi da shikin ne shine za su ci gaba da yi wannan shine kenan wannan suna daga cikin ɗabi'u wanda ya kamata a ce an mai kira suna an koya ma yaro koya ma yaro su a koya ma yaro ɗabi'a ta kankan da kai me ɗabi'a ta kankan da kai shine ma'anan kada ya kasance mai jiji da kai wannan kuma ana koya ma yaro shine ta hanyar idan yayi laifi a koya mishi ba da uzuri misali yayi ma ma'aifiyarsa laifi aka zo ana mishi fada aka ji bai sai a ce sai ma'aifi na kusa ce baka ba ta haƙuri baka ce ta yi haƙuri ya ce mammaki haƙuri kaza kenan kaman shi mafi yawanci neman yahuwa a kan laifi da kai kamar yana nuna rashin girman kanka ne a duk lokacin da kai laifi amma baka iya ka zo ka nemi yahuwa kun musamman idan kasance wanda kama laifin na shine sama a gare ka to kamar yana nuna kana da girman kai ne to yaro a saba mishi tun yana karami in yayi laifi ya nemi afuwa haka kuma yana daga cikin abin da ya sa yaro ya kasance ba da girman kai ba shine in yana zamne babba ya zo sai a ce tashi ya bashi wuri ko kuma babba na zaune saman kujera sai a ce mishi zamna shi a kasa duk wannan ladabi ne wanda idan yaro ya tashi da su to zai samu ci gaba domin duk yaron da yake da ladabi to al'umma suna son shi yaron da kuma ya kasance baya da ladabi to al'umma za su kishi ma'ana shi ladabi ga yaro ado ne wanda zai taimaka masa jin dadin duniya kuma ya isko a lahira a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabukum minni ma inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yawmal qiyama ahasunukum akhlaqa wanda na hiso daga cikin ku wanda kuma a ranar tashi alkiyama za su yi kusa da ni su ne wanda suke da kyakkyawan dabi'u an gane da kyau ko a wani hadisi aka ta ma aktaru ma yudkhilun nasul janna me mafi yawan abin da yake sanya mutane aljanna sai manzo Allah ce taqwallahi wa husnul khulq tsoron Allah da mi tsoron Allah da kyakkyawan dabi'u ma'ana idan ka koya ma danka kyakkyawan dabi'u zai samu amfani a nan duniya ya kare da duniya lahiya haka ita ma lahira ya kare da ita mi kare da ita lahiya kenan mafi girman abin da zamu yi kokari mu kula ma ƴaƴanmu shine mu kula da dabi'un su yayi abin da ya shafi ka kula da cin su yayi abin da ya shafi ka kula da shan su kamar yadda muka sha hadi tarbiya kala biyu ce akwai at-tarbiyar ruhiyya akwai at-tarbiyar jasadiyya tarbiya ta ruhi ita ce ake ginawa ta hanyar koyar da yaro ibada ta hanyar koyar da yaro kyakkyawan dabi'u tarbiya ta jiki shine kula da sai mishi kaya kula da sai mishi man shahawa kula da kaza da abin da ya kama da haka Allah ya ba mu ikon kula da wannan a gaba malam ya bude wani babu shine yake cewa mulatafatihi wa muda'abatihi ma'ana ɗaya daga cikin hanya ta tarbiya shine mulatafa ana kaman yin sauki wa muda'aba da kuma wasa kenan nuna ma yaro soyayya da kuma yi masa wasa nuna ma yaro soyayya da mi da yi masa wasa ake la shakka anna mulatafatu at-tifl ke babu shakka akan cewa nuna ma yaro soyayya wa mula'abati da kuma yi masa wasa laha atharun kabirun yana da me yake da suna tasiri sosai fi nash'ati at-tifli game da tashin yaro an-nash'ata as-salima tashi wanda yake mai kyau ma'ana game da girman yaro girma wanda ya dace ko tarbiyyar yaro tarbiyya mai kyau ake li annal la'iba domin ita wasa juz'un wani bangare ne la yatajazza min hayatihi wanda baya rabuwa da rayuwarsa ana shi yaro da kamar yadda muka gani a can karatun da ya gabata shine min khususiyatil atfal hubbul la'ib yana daga cikin abinda yara suka kebanta da shi akan manya shine son wasa kowanne yaro yana son a mishi wasa to rishin samun wannan yana sa yaro ya tashi da bakin rai yaro ya tashi da zuciya da abin da ya kama da haka ace fala tastahinu bi la'ibi al-aqfal ce dan haka kada kai wasa da me yake da suna da wasar yara ma'ana kada kai wasa da wasar yara idan muka ce kada kai wasa ma'ana kaman kada ka kiba abin muhimmanci kenan kada ka kiba wasar yara muhimmanci fatusadim fitrahum sai ka ci karo da dabi'ar su wa ma jibilu alaihi da abin da aka dabi'antar da su akai da abin da aka halicce su da shi ma'ana sai ka rosa abin da yake dabi'an su ne da abin da aka halicce su akai abin da aka halicce mutum da shi ko ka san rosa shi ba karamin aibi bane ga wanda aka rosa ma shi yace bal sharik al atfal fi la'ibihim kenan kai musharaka ma'ana ka kama ma yara ka shiga a cikin wasar yara wada'ibuhum kai musu wasa ka rika zolaya su wala tifhum ka nuna musu soyayya hatta yuhibbuka har sai sun soka ana wannan shi zai sa yara su soka sannan sai malai ke cewa wa ya'nasu bika idan kana wasa da su shi zai sa su soka wa ya'nasu bika kuma wannan shi zai sa ka zaman to kawai mai ɗebe musu kewa wa yasma'u li nushaka wannan shi zai sa su ji nasiharka wa taujihika da kuma fuskantar da su da zakai akan munar hanya zuwa hanya ta kwarai wallahu jalla wa ala qala domin Allah madaukakin sarki ya ce li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ga annabinsa fa bima rahmatin min Allah linta lahu dalilin rahama daga Allah ne kake musu sauki walau kunta fazzan ghalizal qalbi da a ce ka kasance mai tsanani mai taurin zuciya lam faddu min hawlik da sun watse daga kewaye da kai ma'ana nan Allah yana gaya wa manzon Allah ni'imomi daga cikin ni'imomin da ya masa yake cewa daga cikin ni'imomin da ya yi wa manzon Allah shine kasancewar sa mai saukin hali mai kyakkyawan mu'amala, shi yasa sahabbai suke mi suke son mu'amala da shi, suke kewaye da shi, shi yasa da yawa suka musulunta. Yace da a ce ya kasance mai taurin rai, mai tsanani a mu'amala, manzo Allah murkin suke cewa da sun watsi a tare da kai. An gane da kyau ko? Wannan ya kasance ne, malamai suke ce ta sabka ne bayan ghazwatu Uhud, bayan yakin Uhud. Sai yakin Uhud yakin ne wanda Allah ya jarabci musulmai, wanda su aka ci galaba, dalilin kuma sahaba ma ummin manzo Allah da suka yi, suka sahaba ma ummin manzo Allah a wannan yakin, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hushi har ya kai ga yana musu addu'a. Shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar, yana ƙara ba manzo Allah haƙuri akan cewa ya ci gaba da ɗabi'ar da yake da ita ta yin sauki, kada ya miƙe da suna, kada ya ce zai taurin rai domin wannan zai iya jawo su watsi daga kewaye da shi. Wannan haka malamai suka ambata. Kuma idan muka lura, mafi yawan da suka musulunta sun musulunta ne dalilin kyakkyawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kyakkyawansa na afuwa, kyakkyawan ɗabi'unsa na afuwa, kyakkyawan ɗabi'unsa na miki suna yawan kyauta. Idan muka ɗauki misalin kyakkyawan ɗabi'u na afuwa, shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙarƙashin ittanya, an dawo daga ghazwatu zatu riqa, an tana dama manzo Allah icce da rana, bayan sun gaji sai manzo Allah ya kwanta yana kailula kwanan rana a ƙarƙashin wata ittanya, su kuma sahabbai sun yi nisa da shi don ya samu ya huta da kyau. Manzo Allah na kwanci, ya rata yi takobinsa, sai ga wani bakawi ya zo ya ɗauki takobin manzo Allah ya zari ya aza akan wuyan manzo Allah ya daddaba sa, ya ce man yamna'uka minni, da farko ce masa ya atakhafuni, manzo Allah ta ce kana tsoro na, manzo Allah ce a ni ba ni tsoron ka, ce man yamna'uka minni, waye isa ya hana in kashe ka a yau, sai manzo Allah ce masa Allah, sai makarkata ta kama masa takobin ya faɗi, takobin na faɗuwa, sai manzo Allah ya ɗauki takobin shi ma sai ya aza masa a wuya, sai ya ce man yamna'uka minni, kai yanzu waye isa ya hana in kashe ka. An gane da kyau ko? Sai yace mai kin suna, sai shi ba kawai yace kun khaira akhirin, ka kasance mai yake da suna mafi alkhairin mai ramuwa. Sai mun ji labarin kai mai afuwa ne, ya fara ba da haƙuri. Anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, to zan kyale ka, amma in zaka musulunta, ka musulunta zan kyale ka. Yace gaskiya ni bazan musulunta ba, amma dai zai maka alƙawari bazan yaƙe ka ba, kuma bazan taimaki wanda za su yaƙe ka ba. Masa Allah ce ba matsala, masa Allah ya kyale sa. Wannan mutunan kuma bayan ya koma ya ji a garin su, sai ya kasance da'in ilal Islam, bai musulunta ba a wajen manzo Allah, sai da ya je ba mutanen shi labarin ɗabi'un da ya samu na manzo Allah na afuwa, ya kwadaitar da mutane. A wannan lokacin wannan mutunan ya karbi musulunci, mutanen ƙauyensa suka karbi musulunci. Dalilin mi? Dalilin kyakkyawan ɗabi'u. Mafi yawan da suka musulunta ba wai ta dalilin yaƙi bane, asali yaƙi da manzon Allah mafi yawanci yayi ramuwa ce, da kare kai ne shine. Bayan shi kuma misali na kyakkyawan ɗabi'un manzon Allah, wanda dalilin sa mutane suka musulunta shine wannan, kuma dalilin ɗabi'a ta al'afu, dalilin ɗabi'a ta afuwa. Idan kasance mai afuwa, mutane za su so ka. Wani mutum ya zo a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah na cikin tayyaya, yace kullum manzo Allah, sahabbai sun zaburo za su bibbige sa, sai yace a ku kyale shi, yace ka bani dukiya tunda ba taka bace. Ya faɗi muguwar magana, domin kun san Laraba, ƙauyen Laraba sun kasance da ɗabi'a ta meke suna al-ghilza, ma'ana tsanani da rashin iya magana, kalima wadda ba zan iya faɗi ba. Ka bani dukiya tunda ba ta babanka bace, ba ta mahaifiyarka bace, ce ba matsala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa kaga wancan, sai manzo Allah ce a debo kaza a bashi, aka bashi, a ƙara ma yace eh a debo a bashi, a ƙara ma yace eh a debo a bashi, sai manzo Allah ya bashi sau uku, yace ya isa ya koma. Yana komawa a garin su, sai yace ya ayyuhan nas aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhafu al-faqr, ya ku jama'a ku musulunta, domin Muhammadu yana kyauta, kyautar wanda baya tsoron talauci. Wani dalilin wannan ya shiga da'awa ta musulunci, wani zai ce to ai za a musulunta don saboda kudi, a haka ne a farkon abin za a iya yi haka nan, farko mutum zai iya musulunta dalilin wani abu, amma daga baya sai kasance musulunci ya zamana a cikin zuciyarsa. Idan muka dauki abinki da suna Abu Talha mijin Ummu Sulaim, ya musulunta dalilin yana son Ummu Sulaim ya aure ta, tace in ya yarda ya aure ta shine musulunta, ya musulunta dalilin aurenta ya musulunta. Amma da karshe Abu Talha ya kasance ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi daraja, musulunci ya zamana kamar yadda an zo ya zo a asalin nan ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa wasu za su zo su musulunta dalilin su samu daular duniya, amma da karshe sai ya kasance Allah da manzo sun yi son Allah da manzo he da wannan daular da ita ta kawo su. Kenan wannan duka ba za a ce ba. Yasa idan muka diba yana daga cikin masarifu zakat, ma'ana inda ake bayar da zakka shine al-mu'allafatu qulubuhum, wanda ake son a meke da suna ake kwaɗayin su shiga musulunci, ya halatta a ba su zakka don su shiga musulunci. Wannan shine kenan a takaice dai. Wannan yana nuna meke da suna kyakkyawan ɗabi'u na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, na meke da suna na sauki rishin tsanani shi ya jawo da yawa daga cikin musulmai suka musulunta. To haka kai ma idan ka kasance mai saukin mu'amala zai sa yaranka su karbi nasiharka idan kai musu, kuma sannan ya kasance ba za su yi gurin mutuwarka ba. Wani malami yake cewa yaranka shekara bakwai za su kasance kai ke musu hidima, shekara bakwai su za su maka hidima, yace to bayan wannan in ma su kasance maka abokai ko su kasance makiyanka, ya danganta daga me, ya danganta daga mu'amalar da kai da su a wannan lokacin. Dai malami yace waqad kana sallallahu alaihi wasallam khairun nas li ahli, manzo Allah ya kasance shine mafi alkhairin mutane game da mu'amala da iyalinsa, kama kala kamar yadda yace khairukum, mafi alkhairin ku khairukum li ahli, shine mafi alkhairin ku game da iyalinsa. Wa ana khairukum li ahli, kuma ni ne mafi alkhairin ku ga iyalina. Rawahu al-Hakim. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yulatiful atfal, manzo Allah ya kasance yana mai kira suna yana nuna ma yara soyayya, wa yuda'ibuhum, yana yi musu wasa. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن كرقورة أبو هريرة ألا يدرش قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال لسيلا دأمين تألا سكارة بطا أجلش يا كسنتي يدلع لسانه للحسين بن علي ينهدو هل شنسا قال حسين بن علي فيار الصبي حمرة لسانه سيار يججن هل شنسا فيهش إليه سيزابر زوا قريسين مرنا. معنى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan shigo a gida ya ga mai kira suna Al-Husain, shine sai masa gwalo irin dan abin da ake na hiddo ma yaro halshi, to manzo Allah sai hiddo masa halshi yana masa wasa, sai shi kuma yaron wannan jan halshin da yake gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaggawa ya tashi zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana dai nuna manzo Allah yana irin wannan wasan da mutum zai yi da iyalinsa da yaronsa, shi ma ya koma kamar yaro. To haka manzo Allah shi ma yana yi kenan, in kai wannan kai sunna kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan zai taimaka a wajen mi, a wajen tarbiyar iyalin naka za su shaku da kai. Wa an Umar radiyallahu anhu, an karbo daga Umar Allah ya gada shi, kala yace ra'aytu al-Hasan wal Husayn radiyallahu anhuma, naga Hasan da Husayn Allah ya gada su ala atiqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, suna akan kahudun manzo Allah. فقلت سينتي نعم الفراش تحتكما ما دلل على wannan shehida da take a kasanku. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم الفارسان هما, اي ما دلل da zarumai su, malam ma dalla da su a matsayin zarumai. Rawahu Abu Ya'la, Abu Ya'la ya rawaito sa. Kun gani manzo Allah yana dora ne, yana dora Hasan da Husaini akan kahudunsa suna wasa da shi. Shine Umar yake cewa ma dalla da wannan shahida, kai kun samu shahida mai kyau idan ya kasance kuna akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuda'ib akha Anas ibn Malik, manzo Allah ya kasance yana wasa da dan uwan Hasan da dan uwan Anas dan Malik. Fa yaqulu, sai yace ya Aba Umair, ya kai Abu Umair, ma fa'ala Nughayr, mi ina Nughayr, wanda wannan hadisin mun yi shi a baya akan cewa shi muke suna Umair yana da dan tsuntsu da ake cewa Nughayr. To dan tsuntsun ya rasu, shine sai manzo Allah ya shigo yana masa wasa, yace ya Aba Umair, ma fa'ala Nughayr, ina Nughayr, ana yana mishi wasa. ومر صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم حكم مزاء الله يابيا كان وصو جماعة قبيل الأسلم ينتظرون معنى سنة واسر حالي بشيني معنى النضال ينتظرون فقال صلى الله عليه وسلم سي مزاء الله يتي ارموا بني إسماعيل كجيه بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا دمين ما أفنكو يعكس أنت يا إيجيوا معنى كما ينامي kamar ina kwal ita da su kai ku je yi su da kyauha don ma'aikinku ya iya jiwa shi ma urmu wa ana ma'a bani fulan ku jiwa ni kuma ina tare da bani fulan ma'ana manzo Allah sai shiga a cikin wasar da ya kwadaitar da wa'ance sai ce ku jiwa su amma ni tare da su nake ni ga inda nake kinan ma'ana ni ma na shiga cikin wasar fa amsaka ahadul fariqain an ar-rami sai ɗaya daga cikin bangare guda na masu wasan sai suka ijiwa mana suka ki halbi fa qala sai ce malakum la tarmun me yasa ba ku halbi fa qalu suka ce kaifa narmi wa anta ma'ahum ta kaka za mu yi halbi alhali kana tare da su in muka yi halbi za mu iya mu same ka ya manzo Allah fa qala sai manzo Allah ce irmu wa ana ma'akum kullukum ku yi halbi ku yi jiwa ina tare da ku gaba ɗayan ku rawahu al-bukhari wa Allahu akbar ku ji wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya shiga a cikin menene ya shiga a cikin wasan yara ne isko suna wasa kungiya guda biyu ana fuskanta wannan suna halbi shine sai ku daitar da su shiga a cikin wasa sai ce to ku zo ni ina a cikin kungiya suka ce a manzon Allah kana ciki ba za mu yi halbi ba sai ce a ku to ni tare da ku duka nake ma'ana yanzu sai kasance musulmi ya kasance musu me ake ce masa mai shiga tsakani wannan duka yana namuna kyakkyawan dabi'u na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da inda yake wasa da yara mali yace wa ana abdullahi bin al-harith radiyallahu anhu daga abdullahi dan haris Allah ya dade shi kale yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasifu abdullahi wa ubaidullah manzo Allah ya kasance yana jira shine yasifu ma'ana yana sanya su sahu yana jira abdullahi da ubaidullah wa kathiran da kathir min bani al-abbas daga cikin ayyan abdullahi bin abbas ayyan al-abbas musan al-abbas ko al-abbas shine ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan uwan ma'afin manzon Allah to yana da iya kanana da abdullahi da ubaidullah da kathir sai manzon Allah yazo ya jira su yana wasa da su kuma ya kulu sai ce man sabaka ilayya falahu kaza wa kaza wanda ya riga zuwa wuri na yana da kaza da kaza kale yace fayastabiquna ilayhi sai su rigangantu zuwa ga manzo Allah fayaquna ala zahrihi sai su fada akan bayansa wa sadrihi da kirjinsa fayuqabbiluhum sai su bace su wayaltazimuhum ya meke da suna ya rike su ya so kasance tare da shi rawahu ahmad al-rudusa an gani kenan wannan manzo Allah ne yake wasa da wa yake wasa da tabbashin nan sa domin shi al-abbas nan uwan ma'aifin manzo Allah ne kenan me yake da suna su wannan yaran da yake suna wasa da shi kaman tabbashin ne a yanda aka saba a wajen mu kun ga wannan kenan duka babu lahi mutun yayi wasa da wanda suke kannan dan uwan ma'aifinsa dan manzo Allah yana wasa da su wanda ya riga zan bashi kado zan bashi kaza sai su rugo su hau akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanat aisha radiyallahu anha aisha Allah ya dade ta kasance tal'abu ma albanat kana wasa da yan yara mata wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusarribuhunna ilaiha manzo Allah kuma ya kasance yana tura mata su litala'abu ma'ahunna domin ta yi wasa da su muttafaqun alayhi bukhari da muslim ya rawaito suka rawaito sa kinan wannan aisha ta kasance lokacin da manzo Allah ya aure ta yarinya ce kamar yadda yazo a mai ga suna a tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu masa aure da aisha tana da shekara 9 gani kenan shi shekara 9 tabbas yarinya ce to lokacin ta kasance inda yarinya ce tana buƙatar abokan wasa to dai manzo Allah zai huta sai ya kirawo ƴan mata makamantanta ya tura mata su je ta yi wasa da su ina sai nuna ya tabbatar da yarinta lokacin ne yanda yaro yana so ya yi wasa dole sai an bashi damar yi wasa. Haka manzo Allah shi da kansa yana wasa da ita, wataran ya isko ta da dan doki na wasa, da dokin yana da hukahukai. Ita ce shi manzo Allah ya ce mata mine ne wannan, sai ta ce ai doki ne, ke doki da hukahukai. Ta ce baka san da cewa ba dokin Annabi Sulaiman ya da hukahukai? Yace aha. Yace eh wannan. To kun gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasa da ita, ya bi mata. A takaice dai yana daga cikin hanyar tarbiyyar yara, ayi musu wasa domin dabi'a su ce. Ana nuna min lokaci yayi inda muka samu ne, dai Allah ya ba mu lada kuskure, Allah ya gafarta mana. Sai a sati na sama insha Allah za mu dora daga inda muka dakata. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.